da mun yi zama daya biyu uku har zuwa a zama na shida da yau da yardar Allah subhanahu wataala za mu tsora da zama na bakwai. Ita wannan muhabara ta samu asali ne bisa ga littafi na malam mai annashiya shugaban yan kogo da ya rubuta mai suna as-salatiyya ma asma'illah al-husna, da kamar da wato jawabi ya gabata shi wannan littafi da ya rubuta a cikin falalar Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon wato ba da martani ko mayar da martani a kansa. Muka sa masa suna wato fasaha rabbil a'la tarabbi ala risalati al-musammat as-salafiyya ma asma'illah al-husna. Da littafi ne da ya yi shi a kan sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, da ya yi wa ahli sunna kage da canjin magana. Ahli sunna sun ce kaza sai ya canza ya ce basu, ba haka suka ce ba kaza suka ce, canza musu magana. Duk wannan darurar da ta faru da ya dinga yi tana da alaka da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala min haisu tawqifiyyati wa adamiha. Ahlus sunna sun ce sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ana samun su ne kadai a cikin alqur'ani da sunna ingantacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma da yaji haka sai musa ice a'a, akwai wasu dabaru da dan adam zai iya kagowa Allah subhanahu wa ta'ala sunan da ya ga dama. To bisa ga haka amma ka ga wato ainihin alaƙar shi wannan abu shafi littafi namu da muke karanta shi daman tuntuni da mabu'in da yake faruwa a cikin 'yan kwanakin nan na shi ɗan wato ainihin limamin masu wa'azi ko shugaban masu wa'azi afwan da ya tattauna da abu shafi almajiransa a kan a cewa mahaifinsa yana kiran Allah subhanahu wata'ala da sunayen mata, da ta ce akwai Maimunatu, akwai Zainabu, akwai Halima da makamantansu. Da ta tauna sai ta koma wato da ƙarshe sai ta koma tsakanin ɗa da uba. Shi uba wato ya ta ƙarƙashi yana ta yi wa wato ɗansa raddi, da idan ba a manta ba a cikin jawabansa da muka kunna a muhabbarar ta gabata, ya ce cewa zai ba wa ɗansa wato ainihin amsa wato ainihin a ƙasa da minti tara. Shi ɗan nasa ya ce yana bin uban wato ainihin ba shi tsawon shekara tara da ya kawo masa dalilin sunan Maimunatu a cikin alƙur'ani da hadisi ya kasa. To sai ce to shi kuma ga shi zai ba shi amsa ƙasa da minti tara, da har yau da yake magana minti tara bai cika ba, har yau ba da amsa ake, har yau ana ta darura amsa ta ita wato ainihin ƙari an kasa ba da amsa. Daga cikin shugohin da yake ƙoƙarin ike kokawar ya kare wannan suna na Maimunatu da suke gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala, ya ambaci wasu shugohi da a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu taƙaita a kansu. Za mu wato warwara a kansu, za mu tankaɗe da bakace a kansu, domin a tantance tsakanin ƙarya da gaskiya. A shubha ta farko da yake magana a kai cewa sunan azzat, kalma ta azzatu a kan cewa ai mu'annasa ce, abu ta harshen larabci da aka ce azzatu wato ainihin mu'annasa ce. To kuma wai an samu ana cewa wato ainihin zatun lahi ka yake na a ce Allah mata nema, kun zo kuna ta hayaniya kuna ta abin da ba ku fahimta ba. To ai ga shi ana cewa zatun lahi ko yau ana cewa zatun lahi aliyya. To abu ta tattaunawa da ya ko abu ta jawaban da ya gabatar a gidansu a cikin mulkin nasiriyya akwai nassin magana su da yake cewa ai Allah subhanahu wata'ala wato ya kasance alamin suna biyu gare shi. Akwai wato suna na farko shine Allahu, shi ko sunan Allahu dukkanin bama'iru da awsafu suna komawa gare shi muzakkarai. Mana abin da yake bi da kace Allahu dukkanin lamiri zai koma ne irin na namiji zuwa ga Allahu. An gane da awsafu dukkanin suna koma wa zuwa ga Allahu, zuwa ga kalmar Allahu dukkanin su muzakkari. Amma azzafu da yake shine alamin na biyu da Allah ta da Allah ta'ala yake da shi dukkanin abu shafa al-awsaf da kuma abama'ir suna koma gare shi muannasai. Idan aka duba a tona abu wato mana a tona magana ta sa yayi da'awar cewa azzatu sunan Allah ne, azzat suna ne na Allah subhanahu wata'ala. Sai da mu kuma ar suna muka yi tana muka ce azzatu ba sunan Allah bane, haka na a tona zantar nasu za mu fahimci cewa yayi da'awar cewa ai Allah subhanahu wata'ala ya kasance alamin suna biyu gare guda biyu tal. An gane akwai Allahu akwai azzat, da shi kuma azzatu shi ne wato mana abin shafi ishi shahadin nasa cewa ya halitta kenan a kira Allah da mai sunan mata, tun daga kalmar azzatu ta zo. An ga ana gaya Allah subhanahu ta'ala abin shafi ita kalmar ta azzatu haka ne ya halitta a ce maimunatu, shine abin da yake nufi da wannan kalmar. Da wannan magana ta sa za mu ga cewa akwai tufka da warwara idan muka yi waiwaiwa cikin 'yan kwanaki da suka gabaci ranar da yi wannan magana. Da yake da yake kasance yake abin shafa raddi ga ɗan uwansa mai suna Mustapha Nasir Kabara, a cikin jawaban nasa yana cewa ai alamin suna ne wato mana Allah subhanahu wa ta'ala yana da alamin suna guda biyu ne, akwai Allahu akwai Ar-Rahman. Har ya kafa hujja da wato faɗin ta subhanahu wa ta'ala qul'u Allah aw ud'u Ar-Rahman, sai ce wa ɗan uwansa raddi cewa ai ta yake nan anan alamin suna bi Allah subhanahu wa ta'ala yake shi, akwai Allahu akwai Ar-Rahman. Can kuma ya ce me akwai Allahu akwai Azzat, nan kuma me ya ce akwai Allahu akwai mai Ar-Rahman, kaga an samu tufka da warwara ke. An gane magana ta farko kenan, an samu tufka da warwara duk wajen kokowa kare maimunatu, can ma wajen kare abu shafi maimunatu ne. Sai kan sai yake wannan hayaniyar da tufka da warwara a karan kansa. To mu amsa da zamu bayar cewa a nan shi ne ai inda a ce Azzatu ya kasance alimi ga Allah da ta mu ganci a cikin ayar ƙaro-ƙaro ko da sai a ce me qul'u Allah aw ud'u Azzat ko amma a cikin gaba take cewa shi Ar-Rahman ay sifati. An gane shi dan uwan nasa kai yake magana cewa Ar-Rahman sifati ta Allah subhanahu wata'ala, shi kuma yake kokowa ya tabbatar da cewa me Ar-Rahman suna ne na Allah subhanahu wata'ala, da Allah da Ar-Rahman dukkanin su alami ne a can kenan. Sai zo sai fara cewa mai da Allah da Azzat su ne alami guda biyu na Allah subhanahu wata'ala, kai ke nan an samu tufka da warwara a cikin wannan bayan wato shi wannan jawabi nasa guda biyu. Sai kuma ji a cikin jawaban nasa dai da ya yi wa ɗan uwan nasa wato yake da awar cewa shi Ar-Rahman in ka duba hadisin abu ta fi asma'illahi da husna da Abu Hurairah ya rawaito da manzon Allah yake cewa inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala al-janna wa huwa Allahu Ar-Rahman. An ake cewa kaga kenan Ar-Rahman shine suna na biyu da ya zo a cikin wato ainihin wannan hadisi. Da shi wannan hadisi ne ba'ifi kamar yadda muka yi masa zawabi da warwara a cikin wannan littafi namu Fathu Rabbil A'la. Ya kasance masa wato radi a kai tun daga safha ta 31 zuwa 73. To anan tambayar da za mu cewa tunda ka tabbatar ka ce Ar-Rahman akwai shi a cikin hadisi, tun dan Allah akwai Az-Zatu, in dai sunan Allah ne mai isa ga zuwa cikin riwayar ba. Yau tambayar da za mu yi kenan, in dai ka yadda cewa Az-Zatu sunan Allah ne, to sai mu gan shi a cikin me hadisin sunayen Allah 101, ko sai mu gan shi mu ce me Az-Zatu ko? Amma a cikin hadisin me ba a ambata ba, a cikin hadisin ba me ba a ambata Az-Zatu a ciki ba. Kai kina hujja ka koma a kanka ba a gare ka ba, sai ka sai ka san da sabon lalai kenan a kan haka. Da ita kalmar ta Az-Zat a bisa asalinta tabbas muannatha ce, amma akwai zance. An gane muannatha ce tabbas a kan kanta, amma akwai magana. An gane da ƙananan ɗalibai ko ƙananan masu karatu ba za su yi sun kai zuwa ga haka ba. Amma wato idan muka koma zuwa ga malaman su, a gane ma na nufin malaman sufaye, ƙima-ƙiman malaman sufaye sun yi bayanin da mai ake nufi da Az-Zat a bisa harshen Larabci. Hakan za ka kafa mutum hujja sai ka kafa masa hujja mai da gida ko? Yau za mu ɗauko maganar Al-Sheikh Abdulkarim bin Ibrahim al-Jili al-Qadiri. Da shi wannan babban abin shafa arifi wali ya kasance babban mutum ne a wajen shi limamin ƴan kogo, dan yana lissafa shi a cikin malaman musulunci al-muttafaq ala fadlihim wa ilmihim, wanda aka yi ittifaqi a wasu falalarsu da iliminsu kamar yadda ya faɗa a cikin lissafinsu a salafiya da muka yi masa raddi, da duk wanda ya koma zai ga wato ainihin ita wannan magana ta sa. Da haka nan malamin na wato a cikin waƙen mahaifinsa, mahaifinsa ya tabbatar da girman wannan waliyi. An ka duba cikin lissafinsu Zawahirul Qala'idi fi ma jaddina min al-Qa'idi, tun da kai inda yake cewa man yurid ma'rifatan muqtari فليرجع عن جواهر البحار لشيخ لا شك أن أحمد المختار يشبه في أدواره البركار، ومن يريد معرفة المختار فليرجع عن جواهر البحار لشيخ لا العلامة النبهاني يوسف حسان النبي العدناني، أو يرجع الإنسان للجيلاني. عن جانب Abdulkarimi warisan Kailani, ko mutum ya koma ga littafin al-insan, shine al-insan kamil littafin da muka turo wannan magana za mu faɗa, ko mutum ya koma zuwa ga wannan littafin ina so ya san haƙiƙanin manzon Allah sallam, ga duk wanda yake biye da mu mun tattauna wato abin shi ita wannan mas'ala ta sanin manzon Allah sallam a cikin muhabara ta hudu mun yi magana cewa haƙiƙa ce a cikin wannan magana. Akwai maganganu na haƙiƙa ciki, amma saboda babu lokaci ba mu tattauna ta ba, dole mu shiga cikin maudu'i da yake abin da shahidin maganar. Yawa a shi yake cewa awiyar ji al-insan, ko mutum ya koma littafin al-insan al-kamil kenan fi ma'rifatil awa'il wal awakhir lil jilani Abdulkarim waris al-Kailani. Sai Abdulkarim al-Jili shine ne wato ana a matsayin wanda ya gaji Sheikh Abdul Qadir Jilani, lalle ka ke nan babban waliyi ne kenan, ko babban waliyi ne a wajen tun da ya kasance mai shine magaji Sheikh Abdul Qadir Jilani, lalle ka ga babban waliyi. Yau ya faɗa a cikin tafsirin al-insan al-kamil fi ma'rifatil awa'il wal awakhir a cikin juz'i na farko safha ta 21, yau yake cewa i'lam anna mutlaq adh-dhat huwa al-amru alladhi tustanadu ilayhi al-asma'u was-sifat. Yake cewa kai sani cewa haƙiƙa mutlaƙin kalmar Az-Zat huwa al-amru alladhi tustanadu ilayhi al-asma'u was-sifat, shine wani abu da ake jingina masa al-asma'u was-sifat, ita karmal azzat wani lamari ne da ake da yake yiwuwa a jingina masa sunaye da siffofi. An gane? Ita kalmar azzat abu ne da yake yiwuwa a jingina masa sunaye da siffofi fi ainiha, a karan kan wannan kalmar, a karan kanta. La fi wujuhiha, bai zama lallai kasance wannan abun ne samamme bane ko ana ganin sa a fili. Wa kullu ismin aw sifatin tustanadu ila shay'in fa zalika ash-shay'u huwa adh-dhan. Ita ta fa kullu ismin, an gane ajiba, dukkanin wani suna ko sifa tustanadu ila shay'in da aka jingina shi zuwa ga abin ta fi wani abu, fa zalika ash-shay'. To shi wannan abun mai huwa adh-dhan shine zati. Shi azzat idan ana magana a kansa abu san ma'anarsa ba a maganar namiji ko mace. An gane abu san shi gundarin kalmar ne akwai ta anisi a kai, amma ma'anarsa ba a nufin mai abu shafi namiji ko mace. An gane ita ma'anar zat ba a ba ta wata shirwa zuwa ga ma'anar namiji ko mace. An gane idan kana tasawur na ma'anar kalmar azzat ba ka hararo ta anisi a kanta. Yawwa, sawa'un kana ma'duman kal anqa, ake ta daidai ne shi wannan abin ya kasance ma'dumi rafashe kal anqa fafham. Lallai ka fahimci wannan zancen da muke ma an ga shehun ku yana cewa fafham ka fahimta. Yawwa, shi in baka fahimta ba ruwan mu aw mawjudan, ko kuma abin ya zama to ne samamme ne ana iya ganin sa ko ya kasance samamme. An gane abu ta ilimi wal mawjudan naw'an, duka abu al'amara samu kuno ika ne guda biyu. Yawwa, nau'un mawjudun mahbun, akwai nau'i wanda yake mawjud samamme ne tsantsa. An gane akwai kamala ta samuwa a tattar da shi. Wa huwa zatul bari, shine zatun ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa nau'un mudar mawjudun mulhaqun bil adam, akwai kuma wani nau'i wanda yake samamme ne amma zai kasance an rasa shi, ya zama to mai rasashe. Wa huwa zatul makhluqat, shine zatin ababen halitta. Kake ne ababen halitta ne gabaki daya, kaga idan ka ce ababen halitta kaga ba a magana mai namiji ko mace lokacin ake tuna abin halitta ko abin kwalwa ba a tunawa. Yawwa, da hakan shine ma'anar azzat. Ba ma'anar idan aka ce zatullah ana nufin wai an yi ta'anisin Allah subhanahu wa ta'ala ba, kwata-kwata ba ka da hujja akan haka. Abu ta mazhaban ku, abu ta fahimtar ku, abu ta ɗariƙar ku, kawai jahilci ne naka da kuma taurin kai cewa an gaya ma shi mamunansu ba sunan Allah ba ne, da kuma ka dage lallai sunan Allah ne domin ka kare mahaifinka. Yau haka nan idan aka koma ga magana malaman musulunci, za mu ga cewa al-Imam al-Bukhari a cikin littafinsa wato an sayar jami ya kafa bayani ko a cikin cewa babu ma yudhkaru fi dhati wa nu'uti wa asamillah, babi da zai da za a ambata a cikin sa ne azzat, za a ambata azzat abu ta zatin Allah kenan, wannu ruh da kuma siffofin Allah wa asamillah da kuma sunayen Allah. Kaga a cikin sai tabbatar ne Allah subhanahu wa ta'ala yana da zati, amma ba kamar abu sai da kai kake zata ba. Yau sai ita shahidar maganar Qubay a cikin baitinsa da ina ke ta wadalika fi zati ilah, sai turo mahallu shahid din da yake cikin baitin da Qubay sahabi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iwaka da manzon sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan waka bai inkari ba, bai masa inkari abu cewa yayi cikin imanin kalmar zat abu ta haƙin Allah ba. Anga sai Imam Bukhari sai yake bayani cewa ga ma'anar zat, kamar ya san cewa akwai masu saurin kai a ƙarshen zamani da za su iya zuwa su ce su mutun cewa mai ai azzat an yi ta'anisin Allah subhanahu wa ta'ala, duk da cewa a cikin 'yan bida'i na'am a can lokutan an same su da suke inkarin ajingina wa Allah subhanahu wa ta'ala kalmar zat kamar abin shafi jahamiyya da mu'tazila da makamantan su da suke inkarin haka sai da ƙoƙarin kiraddi gare su da daman a cikin sahih bukhari akwai wasu abawab da idan imam bukhari ya kafa to yana yin raddi ne ga wa'insu yan bid'a da gaske da wasu aqidu da suka saba ko ta fahimta ta fiqhu da ta saba wa fahimtarsa yau sai ki ta fada karar za sai Qubayb al-Ansari sai ambata karmar azza bismihi ta'ala tare da raba sunan Allah sai ce zatul ilah an gane ba ce azzatu ba sai ce zatul ilah an gane da ce zatul maimunatu ba ko da ce zatul maimunatu sai ce zatul ilah zatin Allah subhanahu wa ta'ala yake kasance a nan Imam Ibn Hazar al-Asqalani sai ke kara sharihin wannan jumla da ita kanta wato ikawo sharhi sosai da zamu takaita bisa wa'insu kalmomi da suke da munasaba da ita wannan kalma din yake ta wato fadakara zata bismihi ta'ala ai dakara zata mutalabbisan bismillah ai ya ambata kalmar zat kada sunanya wannan kalmar da sunan Allah shine al-ilah ko yawa shi a can gaba kadan sai ƙara cewa wa zahiru lafzihi anna muradahu adafa lafza zat ila ismillah ai zahirin zantan zamu fahimci cewa shi mal bukhari ya raba lafzin azzat zuwa ga sunan Allah karara da sai azzat sunan Allah ne mai da ba a buƙatar sai an raba wani suna gare shi zuwa ga azzat din an gane shi azzat mudafun wal ilah me mudafun ilay saka sai me zatul ilah da ace azzat sunan Allah ne ne ba a buƙatar sai an kawo me mudafun ilay sai ace azzat kawai an gane shi abinda Imam Bukhari yake nufi kamar Ibn Hazar ya fara an gane yau sai kika watani ahun nabi sallallahu alaihi wasallam falam yunkiru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan kalma ta ya ji wannan baitukan nasa guda biyu amma bai masa inkari ba da cewa ya kira Allah da mutlaqin azzat da yake kace akwai wata siga ta al-ikhbar da ake abu ta hakkin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ka kira shi da ashay ana ta sigar al-ikhbar ba da labari game da Allah an ga Allah subhanahu wa ta'ala ta amini take ce ne mawjud Allahu mawjud kana ƙoƙarin ka bada wato an ka bada labarin samuwa Allah ba kana nufin al-mawjud sunan Allah bane a kana ƙoƙarin ka bada labari game da samuwar Allah an ga haka na azzat haka na ashay duk malamai sun halatta haka idan suka haka ba suna nufin cewa ashay sunan Allah bane ko al-mawjud sunan Allah bane subhanahu wa ta'ala la qata ba zai yi ba haka yawa sai abu shafi shuba ta gaba da shuba ta gaba ya rai cewa wai al-zalala da ake cewa ismu al-zalala ko shi ma al-zalala ai Allah ke nan an gane wai al-zalala sunan Allah ke nan kai har a cikin kasar din sai da aka fara za a je na cewa ijma'in malamai kakkaf sifar sunan Allah kanta mafi girma sunan da yafi girma a bisa haƙin Allah za a ta ga wai sifar ta me wato sama ta ce za a ce ismul zalala an haƙi ta wai zalalan nan wace ce ne ya kamata a bayani me ake nufi da zalala wace ce zalalan nan ko sai ke kokarin yin ijtihadi abu sanuna cewa al-zalala sunan Allah ne ko sifa ce ta sunan Allah wace yake kafa hujja da fadin Allah subhanahu wataala tabaraka ismu rabbika ni zil zalali wal ikram sai ke kafa hujja da wannan ayar wai ita fata da al-zalala wai sunan Allah ne da tambaya ta farko da zamu cewa mu da a cikin wannan ayar ba mu ga sunan al-zalala ba kwata-kwata ba mu gani ba wa'atin gaban nan sai ki ta mai isa yake tabaraka a farko mai isa yake tabaraka wai abinda Allah ta wai abin ta fusirin da da ya zanyo Allah subhanahu wata'ala yake tabaraka ya ambaci ta'un a farko wai saboda ita wannan sifa ta dalala wace kokarin wani istinbari nasu na sufaye wai saboda akwai ta'un a farko kaga ta'un suna koma ko suna ishara tana rambi zuwa ga mai sifar al-dalala an gane shi da tawilin aka kwana a bankar aya sai an shigo da an kara baba ko ko wato ai ba a cewa ismul dalal sai da sai ismul dalala ko ai ha sai ke da awaki wa ai abta kaida ai sai da sai ismul dalala ba a cewa ismul dalali ai ke tambaya ta wai me ya dawo haka har ba iya cewa wato ai ismul dalal sai ismul dalala haka dai a tunzo a rutan nasu in ka saurara zaka ji saboda mun samu matsala din ta su ababan sauti da sa ba za mu kunna mujar sa ba insha Allah a haduwa ta gaba ma kunna yau to mu abin da muke cewa shine a ta aka mana inda haka ce malamai sun yi ijma'i akan cewa sifar kowa su an karma a dalala sifa ce ta sunan Allah aka mana ina aka yi jama'i aka gane a wani littafi aka faɗa ka limamin yanku ba ya kamata ka gaya mana a cikin wani littafi aka ce an yi jama'i kaga ko Allah ya kalli ka lissafo mana malamin da suka haɗa akan haka sai a lissafo mana a gaya mana su wa suka yi ijma'i abu cewa a kira Allah da ismul dalala abu dalalan nan wai sifa ce ta sunan Allah subhanahu wa ta'ala sai abu shafi tambaya ta biyu shin haka yana nuna cewa shi Allah mutum ne tabbas hakan bai taɓa yiwuwa ba a ce sifa ta sunanka na ta zama cewa akwai ta hadisi a ciki kasance mai kai ɗin masani ai mai akwai suna akwai sifa al'amura yin daman guda biyu zai kasance a cikin sifar sunanka akwai wani abu ko duk da duk inda aka je ka dawo ne ba zai tabbatar ma da cewa Allah subhanahu wataala mutane ba ko ko sunan Allah mai mulki zai samu shiga kwata kwata wasu alama da zaka ji hankali ma ba zai karba ba amma haka yake tattauna su to saboda haka mai farau sai dai ka ce ya hakuri bisa ga yadda al'amuran yake tattauno su dole a bashi amsa dan ba a bashi amsa ba akwai wanda suke roduwa da irin maganganun da yake faɗa da shirbiti da yake faɗa a idan mun koma ita aya da ya kafa hujja da ita yake cewa wa tabaraka smu rabbika zul jalali wal ikram su wace ita ta'un din nan ai ta'u ta'anis ce da take rambi ga sifar al jalala anan zaga ga abu shafi jahilcin sa gaba da sanin qawaid na arabiyya jahilcin game da al'amura na ƙasa-ƙasa an gane abu shafi qawaid tarfiyya ba a san su ba ita karwa ita wannan kalmar da aka ce tabaraka ta zo ne abu tawazzulin mai tafa'ala da ta'un ta zo mai abu sa mahallin ziyada da ita da abu shafi ali sun zo a cikin kalmar ne abu sa mahallin ziyada kadai ba ta da wata ma'ana da take da alaka da wata ma'ana can an gane tabaraka tana isharar zuwa ga yawaitar abu an gane wato tana isharar zuwa ga alkasara an ga yawaitar abu shafi albarka din an gane da sunan Allah subhanahu wataala ba tana isharar zuwa ga siffar dalala ba abu sai yadda kake faɗa ما da kake cewa ai shi ismul zalala ita kalmar zalala ai ta anisi ake mata waye ce ma lalle ta anisi ake mata ai na kace ta anisi ake mata a ita kalmar zalala a takaice idan koma asalin safai na abu shafi alqawamis da muke sunna la rabbi za su halale ma me ake nufi da aka ce me ismul zalala shin ana nufin cewa sifa ce ta sunan Allah ma abu ka asali ko kuma tana isharar ne zuwa ga cewa Allah subhanahu wataala mata ne asai idan ka koma zuwa ga littafin wato anin babban malami na lugha mai suna al-alama al-alama Muhammad bin Muhammad bin Abdul Razzaq al-Murtaba az-Zabidi alayhi rahmatullah littafin Sitad al-Uruj min Zawahir al-Qamus a cikin juz'i na 14 safha ta 112 abu samada ta jimul lamun lamun ko yau ake cewa dalla radul yadullu jalalatan wa zalalan yau sai ta ma'ana asanna wahtanaka fa huwa zalilun wa min alhadith fa'tarab lahum iblis fi surat ash-shaykh jalil min qaumin zillatan bil kasr yau sai kare cewa dalla zalalan wa zalalatan ma'anasta ayi azuma qadaruhu fa huwa dalil yawa in aka ce ma zalalatan ko azzalal ma'ana sa shine azuma qadaruhu wato girman kadarinsa ya girmama kadarinsa ya girmama an gane akwai wani abu ya kasance mai kadarinsa ya girmama azzalala ma'ana girman alqadari an ga shine kawai ma'anar sa ba ta shirota ga zuwa ne ta anifi na zatin Allah ko na siffar Allah subhanahu wa ta'ala ko sunayensa an gane yawa fa huwa zalil don kazo abu ta tasrif zaka ce ne fa huwa zalil zalla yadullu me zalalatan wa zalilan an gane yau sai ka magana wato an al-Imam Raghib ke cewa al-zalalatu wato ma'ana ta qad wato an azmu al-qadri shine girman al-qadari an ga inji Imam Raghib wato an al-Raghib ke cewa al-zalalatu azmu al-qadri amma wal zalal babu ta'un da akarma al-zalal ira ka duba aya idan ta zo a cikin aya ko ba a ce azzalalatu ko a cikin wannan aya da ikawo ba a ce azzalalatu ba sai aka ce mai azzalal ai anan za a gana ne abu da kuma mu'jiza ta alqur'ani sai da cewa ba amfani da kalmar zalala din ba Allah subhanahu wataala shi san gaibu cewa a cikin zamanin za a samu an gaddama da cewa kwarin ne tahrifi na ayoyin alqur'ani zan zaka tabbatar da ijazi na alqur'ani akan cewa al-zalal ta fi karfin ma'ana sama da dai al-zalala da mutakallimun suke ga ya Allah subhanahu wataala da ita al-zalal ita cewa me ita ce at-talahi fi zalika shine kaiwa musawazan girman al-qadari shine al-zalal at-talahi fi zalika sai dai wato ikin sai amfani da kalmar zilzalali wal ikram ma'awutan wato isa da girman kadari na koro ruwa ga amma karama alzalala za yi amfani da isa abu haƙin sarki an ga wani sarki a ce sahibul zalala wana kaza 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 amma alzalal ba a ga kowa sai Allah subhanahu wataala ba saboda jahilci an zo ana hayaniya a cikin gari yau kuma da kike wa qussa bi wasfi Allah ta'ala saboda haka ne aka ke bantu wannan kalmar ne da sifan da Allah subhanahu wa ta'ala da ita yawa fa qila zul zalal wal ikram sai malamin tsita mai zul zalal wal ikram wa lam yusta'mal fi ghayrihi ba a taba amfani da wannan kalmar ga wani Allah ba malai ba su amfani da kalmar al-zalal ga wani Allah sifa ce ne ta Allah subhanahu wataala, amma al-jalala akwai bukatar lalle ka sake sabon laye, ka sake sabon bahasi da sabon basir, ko inda ya ce basir ma yake idan yana bincike lalle a kokari a gano mana ina ka samu zalala. An ga da suke kirtar da hujja akan maimunatu, ko sai a samu san wani loko da za a iya ajiye ta. Na'am. Yau suna akwai tuka da warwara a gen, akwai inda yake cewa a daga wai cewa shi Allah subhanahu wata'ala shi alamun kuna biyu gare shi, ko da muka fada ko a baya cewa shi Allahu dukkanin awsafu nasa suna koma mai muzakkarai, ko shi kuma azzatu dukkanin awsafu da ma'ir suna koma zuwa gare shi ne mu'annasai. So ta ya zalala ta zama to sifa ta Allah, ta karma Allah? An gane akwai tuka da wara kenan, ko shi anan ya ce ita karmar zalala sifa ce ta karmar Allah, da ya kasance alami ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da wata ƙa'ida ya ce dukkanin sifofi na karmar Allah yana koma ne me a matsayin muzakkare, ko da ba ma'ir nasu muzakkare. To ta ya kuma anan ka zo kai mana da'awar cewa al-zalala sifa ce ta sunan Allah? An gane ko? Yawwa, shi ya kamata ka warware mana wannan tufka da warwara da kai. Lallai a samu haƙuri a samu wa wannan gaba, wato ainihin mafita. Haka daga cikin shigohin da yake magana a kai, akwai wai kalma ta Allah, kalma ta la ilaha illallah, ana cewa kalimatu shahada ko yau ce la ilaha illallah. Kaga wai ita kanta kalma ta la ilaha illallah ai mu'annasa ce, da haka kenan hujja ce mai ta tabbatuwar sunan maimunatu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tunda dai ga shi ma abu asali wai kai ne jahili ba kuma ku shi asalin addinin musulunci ba. Ai Allah ma matanne ma ga shi ma kalmar ta kamata ake kira su ma du mata ne ba. An gane? Duk kalmomin tauhidin ma wanda suke na asali du mata ne, kai ne ma ba ka fahimta ba. A wani amurka dinga jin su shirme su a rasa me za a jawo a matsayin hujja. Wai a cikin jawaban na su kita wai da ya fahimci cewa malam akan kuskure yake abu sau wannan zarabi na kiran Allah subhanahu wa ta'ala da sunan maimunatu, da bai taɓa goya masa baya ba, da a ce ya san cewa sunan maimunatu kuskure ne, da bai taɓa goya mahaifinsa baya ba abu sau wannan wato ainihin al'amura da ya dinga dawowa wa yana gaya wa Allah sunaye na mata da yake gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Da ita kalma ta da malamai suke cewa kalimatu shahada, an ga kalimatu la ilaha illallah, ita al-kalima da ake faɗa da yake ganin cewa wai kamar an yi ta'anisi na wato kalma ma da aka shiga musulunci ita kanta ma mata ce, ka yake nan ma tsungurungun ma ke nan, ka zo ka shiga musulunci an gaya ma wai siffar Allah mace shi ke nan ka shiga. Asali kenan ka ɗaki nan mai shi ne tsantsan tauhidin baki, an gane a gaya ma sunan matakai shi kenan ka shiga musulunci, shi ne asalin imani, shi ne asalin tauhidi. Da wannan jahilci ne ga ma da wato fahimtar yare na larabci, akwai jahilci yana da usuli wallahi abin tausayi. Ita al-kalma da ake sa kalimatu la ilaha illallah da malamai suke faɗa, idan aka koma asalin al-kalma da aka yi tsalaƙinta ga la ilaha illallah, an yi tsalaƙinta ne an sabilul majaz, la ala sabilul haqiqa. An gane? Da inda a ce an karanta abin shafi al-Imam Ibn Malik da kyau, da za a fahimci al'amura, za a ga al'amura a cikin fili sosai, domin a cikin wato Ibn Malik yana faɗa, ita kalamuna lafzun mufidun kastaɗin واسم وفعل ثم حرف للكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم إكسا كلامنا زنتمونا نما لما نهو لفظ مفيد أصلي لفظ بيني وين ده يكمي مفيد أنا جينا وكنت نابس اللفظ المفيد كالسقيم واسم وفعل ثم حرف كلم shi suna da fi'ili da harafi duka ana kiransa da suna ne al-kalim al-kalim kuma shine jam'i ne me al-kalima ko guda ɗaya ke sai a ce me al-kalim wahidu kalimatun ya guda ɗaya ma fi'ili ko fi'ili ko harafi ne shine kalima wal qawlu am amma ya kace al-qawlu ya game shi ya game za ka iya kiran wato suna da da cewa kauli ne haka na fi'ili da suna kauli ne haka na harafi shi ma kauli ne wa kalimatun biha kalamun qad yu'am amma lokacin ana iya abu ta fi idlakin kalima a fuzance wanda yake mai abin shi ne gamewa misali zan zo in gabatar da muhabara abu da rabbi halatta a ce na zo na gabatar da kalma mai kyau an ga da daɗin kalmarsa mana ba na fahimta na furta kalma guda ɗaya ba ne abu ta asali na yi zance shi kuma zance a larabta shi shi ne alkalam alkalam ne muzakkari ne ba mu'annasi ne ba su malamai suna itlaqin kalma abu zance mai yawa an tsarikin majaz la an tsarikin haqiqa mu kuma wara wannan ne a tabbatar da al'amara komai abu sa mahallin sa shin hakan ne la ilaha illallah mu'annasa ce shine magana da yake kaga kina ba mu'annasa ba ce ko da wannan jahilci ne kawai kake fadar sa da yawo da hankalin mutane to haka da daga cikin abin da yake kafa hujja da shi abu tabbatar da sunan maimunatu ne akwai wato kalma ta haƙiƙa a cikin baitin mahaifinsa wai daga cikin hujjojin da yake tabbatar da sunan maimunatu wai hadda baitin shi wanda ya kaga Allah subhanahu wa ta'ala sunan maimunatu kan ake mutumin da yake da laifi ai ba ka magana sa ba a matsayin hujja ko idan ka je wani da kali ai magana wanda yake kurkuku ai ba hujja bace to shi ne laifin yake kokarin wai kawo magana sa a matsayin hujja sai ka tsuka ka da kokara shirme a sai kawo aya shi yaro sai ka kawo maka me aya da hadisi da yake tabbatar da mai samuwar maimunarsa a haƙƙin Allah ka kuma da kwazo ba da amsar take dinga shirme da wannan shi abu na baitin himaya fa nasu yake faɗa shi ne ku ambace shi ku ɗimaute da sansa ku zam bayin haƙiƙa don mu kai ga maƙamu ihsani an gane mu zam bayin haƙiƙa to anan sai yake magana yake ta mai isa wai din salafiya ba ta cewa wai haƙiƙa malam yayi kuskure anan mai isa ba ta faɗa a sai mai nuna suka dai ayu ni sun ilimi ne ni san ma'arifa ce malam wato ikrao Allah subhanahu wataala da sunan ne haƙiƙa ko mai nuna mai isa ba ta challenging din suna na mai na haƙiƙa din nan da yake cikin wannan baitin haska koma suna wato wannan wato abu shi wannan maganganu akan sunan shi mai munus shi kadai har a tun bayan nasu yake cewa kun san me ma'anar bayin haƙiƙa na malami fada wai ma'ana bayin haƙiƙa a tun baitin haka ya fada yake cewa azan bayin haƙiƙa daga akwai magana anan mu da mana ta mu da mu bai san magana al'amura zantuka na sufaye ba ko to sai ga sufi na fassara ne zantan sufi kaga alhamdulillah ko ya ce bayan haƙiƙa su bayan haƙiƙa ne an gane yana cewa bayan haƙiƙa kai asin zanta na su ikita to ita haƙiƙar namiji ce ko mace a gaya masa ita haƙiƙar namiji ce ko mace da kuma wai an ce wato an ku zama bayinta amma tambaya ne shine waye ce yau shine waye ce alqur'ani ko hadisi waye ce ai magana wai kanka ba hujja ba ce a cikin hada ka ringa ce mana wai an ce kaza ma'ana an ce dole sai an buke nan wai an ce kaza wai duk wannan kawai yawo da hankali ne kawai ake yi amma shi bai isa kusan ce zantar sa ya zama to hujja cikin addini ba wai da kawai ga karatu ana karatu amma ba a fahimta wani maganar malamin maganar malaminsa kuma mahaifinsa wai shi ne karatu ana karatu amma ba a fahimtar karatu ma'ana wai yan salafiya ba sa gane karatu yan izala ba sa gane karatu amma yana cewa a zan bayan hakika amma ba zama bayan hakika mu da ba zama bayan hakika ba mu bayan mai alhaqqu ne ko ba bayan hakika ba mu bayan alhaqqu ne an gane ba bayan wato ainihin hakika ba nan da yake kamar mai cewa bayan hakika ga wanda ya koma zai ji nan akwai wata magana gaskiya da yake cewa bayan hakika din nan akwai wata magana idan aka ce hakika a zan bayan hakika to fa a zaman bayan komai da komai ma'ana mai bautar shaidan hakikanin wato anan Allah subhanahu wata'ala yake bautawa mai wata dan mara'i hakikanin mai Allah subhanahu wata'ala yake bautawa shine abin da suke nufi a zan bayan hakika ga domin hakikar ko a fahimtar shi ne Allah subhanahu wa ta'ala don haka a zan bayan hakika ba wai sharri ba ne a cikin littafinsa ko kwanci a cikin littafinsu al'insani da kamil haka suka ambata ba sa wannan sigogin da na ambata da shi abdulkarim al-jili ko shugaban yan hakika ko shugaba da kaskin shugabannin yan hakika yake faɗa a cikin juzu'i na biyu a cikin al-insan al-kamil kenan safaha ta 122 yake cewa fa amal kuffar fa innahum abadu dhar su kafirai sun bauta tawa zati ma'ana sun bauta tawa Allah li annahu lamma kana al-haqq subhanahu wa ta'ala haqiqatu al-wujud domin wai yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine hakikanin samuwa bi asrihi yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine hakikanin samuwa ma'ana komai Allah ne yayin da Allah ta'ala ya kasance shine hakikanin komai an ga hakikatul wujud bi asrihi wal kuffaru min jumlatul wujud to sai kasance kafirai da amma suna ɗaya daga cikin mai al wujud dama wa huwa haqiqatuhum Allah subhanahu wa ta'ala shine hakikanin kafirai kisa masu kafir ke masa domin su ne hakikanin Allah ne za su bauta ta wasu ba kansu ba an gane fa kafaru an yakuna lahum rabbu sai suka kafirta cewa wai akwai wani Allah ba su ba an gane sai suka kafirta cewa wai a zo musu da da'awar cewa akwai wani Allah ma ba su sai suka kafirta su ba sai dai akwai wannan ba لانه تعالى حقيقتهم ومن الله سبحانه وتعالى شنو حقيقتهم دابا ولا رب له بل هو الرب شي كافر يقول شي با شي ده وني اوبنجيجي شنو ما اوبنجيجي بل هو الرب المطلق فعبدوه من حيث ما تقتضيه ذواتهم التي هو عينها فعبدوه من حيث ما تقبل تسكى بوتا سامسا سيد سيوا سيد ذكا سنسكى سوى راموس مناسا حسن وانا يابور تاو غنتي حسن وانا يابور تاو سمى رئي وانا يابور تاو أبنى كوي تيكين شما عيد أخبو تاو شما ألاني أي نيما دعو ذك حقا يوا ثم من عبد من أبدا منهم الوصنة حكنا وانده يقول ساوى واتو قنشي لك تشكينز ذكا ننصن بور ساوى الله لو من الله تنشيني حقيق عنهم قومي كيسا سكا بور ساوى الله هذا شين معنى اللي أزم باين حقيق عنهم يا طبعا عن جانب شين أزم باين حقيق عنهم أنا بدأ يتني في كينا دا قدوة اللي يتني بيتر وانا مغنغان نسكا فارو tun daga farkonsu zuwa ƙarshe zai tabbatar da lalle ba iya ba yaro amsa ba a lokacin da farkon jawabin nasa yana cewa wai zai ba yaran amsa kasa da minti 9 tunda ya ce masa wai shekara 9 na abunsa ba shi to don haka shi yanzu zai gwaninta zai ba shi amsa kasa da minti 9 a tabbatar da maimunatu daga kenan har yau minti 9 bai cika ba har yau ƙarin ba da amsa ake amsa ta ita ba yi an rari motsa ya iya abin da an rari motsa an faɗi wancan duk al'amarin sun isu yi ai ya kamata a sallama wa gaskiya a ji tsoron Allah ko ya wadi wanda ya fahimta haka wato if ita bibita wannan abin kuma zai tabbatar da cewa lallai yaro ya zama mai alfasuhu lima ugulika ma'ana alfasuhu lima ugulika ya zama tsohuwa mai ya kasance mai ya waye gari mabuɗin sunna ko ga gidan kadiriyya ko ga sufanci ma wa bil aqas gidan kadiriyya ya kasance alfasuhu lima ugulika tunda mai a da ana da'awar cewa mu ƴaƴan mu adadi kaza ƴaƴan gidan ka bara adadi kaza jikoki adadi kaza babu dan izala shi babu dan salafiya to yau gashi an samu alfasu lima ulayo ko to kuma insha Allah zai kasance mai alhasi lima sabaka na me khilafa insha Allah ta'ala tun da ana ta mai ishara da cewa lokaci yayi to anan ya kamata haka in dinse ba dan al'amuran ya kamata a tattauna sun kai ba أبو نذر سيف سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.